عليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna ranar Alhamis 20 ga watan Ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1435 mun haduwa wannan masallaci domin ci gaba da karatu kamar yadda aka saba muna karatu ne a cikin suratul an'am kafin fara karatu kuma insha Allah ta'ala za mu karanta tambayoyi kamar yadda aka saba wannan mai tambayan yana cewa tambayar sai ita ce nakan ga a wasu kasashen Larabawa sai kaga malami yana tafsiri shi kadai ba mai tambayi malam menene matsayin yin haka to yawanci wanda yake tambayi yawanci dama zaka samu alaran malami muhaddacin alqur'ani idan ya zauna yana jambaki yakan taimakawa kuma akan so kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a manhajinsa na fassara alqur'ani wani sa'i yakan karanta ayoyin alqur'anin kafin ya fassara wani sa'i kuma yakan yi fassara sannan sai ya karanta ayoyi bayan ya yi fassara ya gama sai kuma ya karanta ayoyi to idan akwai wanda wato ma'ana a manhaji da yafi yawan amfani da shi shine karanta ayoyin alqur'ani sannan kuma sai fassara ma'anansu to idan aka zo karatun alqur'ani aka samu wanda ya kware ya haddace alqur'ani ya kware wajen karanta alqur'ani ya karanta ayoyin da za a fassara da sauci irin wanda ya kamata sannan mai fassara kuma ya ci gaba da fassara wannan yayi kyau sosai kuma babu wani laifi a cikin haka amma idan aka samu shi kansa wanda yake fassarawa ya kware kuma ya haddace ayoyin kamar yadda ya kamata zai iya ya karanta shi da kansa da sauti na karatun alqur'ani domin ba a so a karatun alqur'ani a ringa karanta shi kamar yadda ake karanta sauran littafai ko na labarai ko na fikihu ko na wasu abunna kamar misali aya misali qul a'udhu bi rabbil falaq in dai za ka karanta su min sharri ma khalaq to malamin suka ce wajibi ne sai kai ka gane shi sai ka ce qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq to idan mai fassarawa shi kuma yawanci zaka samu kai zai ce qul a'udhu bi rabbil falaq ma'anan ta kaza kaza min sharri ma khalaq ma'anan ta kaza kaza to bi wannan tazanni din da wasu malamai ma suna ganin wajibi ne in dai za a kira abunan kalmomin qur'ani ko harufan su to idan aka samu alaran ma wanda zai karanta ayoyin shi kuma mai fassara sai ya biyo kawai da fassara ya dace da manhajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa ya kan karanta ayoyi sannan ya fassara su aka samu ƙwararren mai duniya ko kuma wanda zai iya karanta ko ya haddace ya karanta sannan kuma shi kuma mai fassara ya bi su wannan yayi daidai kuma ya dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da shi Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yake karantawa to a zamanin mu ne yanzu ko kuma irin yanayi da muke rayuwa muna da wani yawanci wanda aka samu su ringa fassara ba su ta dace ba sosai ba to za ka samu su samu wani ya karanta wanda ya dace sannan su kuma su fassara wannan babu da ya ce to an fi so a karanta ayoyi sannan kuma a fassara su wannan ga shine abin da yasa yawanci malamai anan suka yi sannan har ma ƙananan almajirai yanzu da aka zo ake irin wannan tsari ne muna fatan Allah subhanahu wataala ya ta'ala hatta su a ƙasar Larabawa din yawanci manyan malaman su za ka samu sai sun karanta da sauti sannan suke abu nan, amma wasu malaman za ka samu an karanta musu ne sannan sai su fassara, babu wani laifi cikin haka wallahu ta'ala a'lam. Wannan kuma yace tambaya sai bayan ya ce ina fatan alkhairi ga abu nan garin mu, sannan sai ce tambaya sai ita ce wani adadi na istighfari mutum zai iya yi a wuni. A sunna ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam na yi sau 70 istighfari, yakan yi sau 70 a auka maka da yake. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan ce yana a nemi gafarar Allah, domin shi ma da kansa yana neman gafarar Allah sau 70, a wani gurin yace sau 100. Wannan yake nuna za a iya yin haka, za a iya yin sama da haka. Duk wani abun da adadinsa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai iyakance shi, in kun yi iyaka za su tsaya ba, sai dai ya sunnanta a yi, kuma ya nuna cewa nau'i ne na ibada idan ana yi, to mutum zai iya yin kawai iya gurgurdan abun da ya zama gare shi. Zai iya kasa kai 70 ɗin, kuma zai iya wuce 70 ɗin. 70 ɗinka in an kwatanta da 70 manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, to kai in kai duhu ma ka san bai kai na 70, bai kai 70 ɗin manzon Allah. A zamanin yanzu da za mu yi kudu bai kai 70 ɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba. Ma'ana da aka kira shi ma da kansa yakan yi 70, a wani guri yakan yi 100. To ma'ana idan kai ne, to kai kuma nawa ya kamata ka yi kenan, wato girmansa ake duba. Sai abu nan yawanci wasu nau'i na ibada da ake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sau kaza, to ba ana nufin kai kuma in bai shi ne ya ce in kar ku kara akan kaza ba, to ba ana nufin kai kuma idan ka zo sai ka ce a kai ma ka auna da ƙarfin imanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tsarkin bakinsa da rashin ganin haramun da sauransu, to shi ma da kansa yana yin adadi kaza, to kai kuma idan ka zo in dai ba shi ne yake kar a wuce nan ba, to ai kai kam sai kai tarihin ka wanda ka samu dama. Wannan shi ne yawanci abin da yake faruwa. Saboda haka istighfari a kowane lokaci za ka yi istighfari, domin Allah madaukakin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katira wasabbihuhu bukratan wa asila. Zikran katira, istighfari yana daga cikin zikirin Allah. Kuma Allah ce zikran katira, bai ce zikran 70 ba, ko mace ma ba. Saboda haka za a iya yi abu da kawai yake wallahu ta'ala a'lam. Allah yana cewa bil ashari hum yastaghfirun, duk lokacin da asuba ta zo su bayin Allah na kwaya za ka same su, hum yastaghfirun, suna neman gafarar Allah, suna istighfari, bai faɗi adadi ba. Wannan ma'ana abu da kawai yake wallahu a'lam. Wannan kuma ita ce tambayarsa, ita ce malam ina so in shiga itikafi a ƙarshen kwana 10 a watan Ramadan, kuma gashi fidda zakatul fitr yana da muhimmanci, kuma an so kafin kwana biyu kafin sallah a fidda shi. To wannan yana tambaya ne idan yana cikin itikafi ya zai, ba an so ba dai kafin sallah da kwana biyu, ba an so ba, ya halatta. A bambance tsakanin cewa ya halatta a fitar sallah kafin kwana biyu da kuma cewa an so. In aka ce an so shine yafi kenan. Abinda aka so wajen fidda zakkar fidda kai shine ranar sallah da safe kafin a tafi idi, shine mafificin lokacinta. Amma sallah kafin sallah da kwana biyu a fidda zakkar fidda kai ya halatta, wato ma'ana in an yi zai yi ba matsala. Saboda haka ya halatta, akwai bambanci da cewa an so ko kuma cewa ya yi. Don haka lokacinta zai iya yin itikafin sai ya fito ya fitar a mafificin lokaci. In kuma yana so, akwai wasu fakirai da ya ga cewa ya dace a basu kafin sallah da kwana biyu don su samu abinci kamar yadda malamin ya faɗi, kuma haka zai iya barin sallan iya adadin abu da ya san na zakatul fitr ko nasa da gidansa da iyalansa da sauransu, zai iya ware shi a cikin buhu ko leda ko ƙwarya ko daro ko wani abu, sai a ajiye shi sai ranan ta yi a fidda shi. Ma'ana fidda shi a kai shi zuwa ga gurin da ake kaiwa, sai a wannan lokacin da Allah ya ce a yi. Amma mutum bana ma zakatul fitr din baɗi zai iya ware buhu guda ya ce bayan sun gona ce wannan na abinci ne, wannan kuma in Allah ya kai mu baɗi na zakatul fitr. Don haka idan Allah ya kai rayuwar sai ka kawai a cikin wancan da ware. Don haka balle wanda zai shiga itikafi a wannan kwanakin zai yi ware, ya kawai ajiye shi a cikin wani leda, sai ce wannan kawai ranan takwas wato sallah saura kwana biyu a dauka akai gidan wani gidan wani da wani wannan ya halatta zaka ba sai kana yi ta wannan ba zai gagara ba insha Allah ya wannan kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullahi yana iya yin saukan alqur'ani kasa wannan an karanta ta jiya sanan wannan mai tambaya yace mallan Allah ya jarrabe shi shi Allah ya jarrabe shi ne da son wata miji shekaru uku mallan abin da ya dame shi shine an yi aurenta yanzu watanni da dama an yi aurenta yanzu watanni da dama to amma da ya dauki alqur'ani zai karanta sai ta rinka faɗo wannan taron kuma sai iya sallah yana cikin yin sallah in yayin sujjada sai ya ji ta faɗo masa are yace mallan abun ya dame shi ya rasa yadda zai me mafita shine yace ko akwai wani tasbihi da zaka faɗa mun yana tambayar mai ta wanda ke tambaya shi akwai wani tasbihi da za a gaya masa ya rinka yi ko zai manta da ita don a tunai wato ko zai manta da ita don a tunaninsa shedan ne yake samin yake sa masa haka a zuciya wannan yana cikin wato yana daga cikin musiba da bala'i ana iya jarraba mutum da son wata mace wata kila ma ta zama ita ba ta son sa kamar yadda ya faru da Barira sai da ta kai matsayin da in ta wuce shi sahabin da yake son ta sai ya fito yana kallon inda ta taka yana burge shi kuma daga inda ta taka ta wuce sai rinka bin gurin yana kallon inda ta taka ba ba ita ba ta kunna kuma sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai da aka kai wannan matsayi ya kai matsayi da kai sai da sahabbai suka so mata tausayinsa sai su sai ta kawo ruwa ya tsina ba zai yi ba kuma dai mun mun gana akan to shine sai aka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rasulullah wani ya kai inda yake na manta sunan shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka shiga cikin wannan harka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira Barira yace ya Barira kin ga wani ne yake a cikin yanayi irin sanki da yake da yake cikin wani irin hali me zai hana ki haƙura ku je ku abin nan sai ya rasulullah shawari ne ko wahayi ko umarni yace in umarni ne ba zan tsallake umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wahayi ne dole ne tafi amma in shawari ne gaskiya ba ta so to ka fara ba ganin jaraba ba ne to saboda haka wannan bawan Allah shi ma kila ya shiga irin wannan hali ba mamaki har an yi aurenta amma bai manta da ita ba yana jin a yanayin a cikin yanayin wannan sai ta addu'a yayi ta addu'a Allah subhanahu wataala ya fitar masa da ita aran irin wannan abu bijirowa akwai ɗaiɗaiku a cikin maza wanda suke da karayar zuci amma mata su suke da wannan mafi yawa mata suna da karayar zuci wato masana harkan rayuwar ɗan adam a ɓangaren malaman musulunci sun yi magana mace tana da karayar zuci ita mafi yawan su suna da karayar zuci shine in dai wani ya riga ya shiga ranta ta kuma amince shi din ne ko ba a samu wani dalilin da yasa ya fita a ranta ba ko shi ya juya mata ba kai ko ya juya mata baya in dai ta karaya zuciyarta ya karye ne shi to ko wani ya aure ta sai dai ta mare shi yawa kawai kuma kawai haka suka ba ta bar duniya to wancan din shine damuwar ta ba wannan take tare da shi ko ni jayar da suka haifa wataƙila ma ba mamaki ta yi tunani da fa yanzu uban kuwa ne ta gaya wa yayan ko da ba a ɓoye ko a turanta ba a bayyane Allah ya kiyaye to ta riga ta kare da wancan amma namiji ɗaiɗaiku ne ake samu zuciyarsu ta kare da wani mace da wata mace namiji idan ya ga kawai abin ba zai yi ba wani sa yakan haƙura kuma in ya auri wata kawai shi kenan sai manta da wancan amma bai ta ko ta auri wani da ba sa mai take manta da wancan ba to ana samu ɗaiɗaiku a cikin maza to ba mun sani wannan ko bawan Allah yana daga cikin wanda suke da kare don an yi aurenta watanni da dama ko da ke watanni da dama wannan yakan yi abin nan wani zaka same shi yana kuka wanda za a auri wanda wanda ya nema da ya soya aula bai samu ba, zaka same shi yana kuka, wani zaka same shi ya samu matsala a harkar ko karatu ko kasuwanci ko wani, ko ya daina fita ko ya daina magana, daga nan wata kila sai zama salihi insha Allah ta'ala ila labari, baya yawan magana sai alkhairi zai fada, kaga shikenan ya huta. Wannan yana faruwa ko ta kuma fata Allah subhanahu wataala ya cire mata ita rai, ya canja mata da mafi alkhairi. Yawwa, Allah ya sa ya zama abunan hakan alkhairi ne gare shi, da wani ya aure ta ba shi ya aure ta ba, wallahu ta'ala a'lam. Yawwa, lokaci yayi insha Allah ta'ala, sauran tambayoyi idan Allah ya sa ta gobe zamu ci gaba da karanta su cikin marayi wannan Allah subhanahu wataala ya yi. Kafin yanzu zamu ci gaba da karatu a cikin suratul an'am daga inda muka tsaya, muna fatan Allah ya taimake mu. Na'am.
بسم الله الرحمن الرحيم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون.
الله سبحانه وتعالى وانتم عفوا من كما تنبير وانا بمو قيا مسا ابن دي تنبير شين الشيوى الانك مسا ابن حتياش الدوي سننكم يرنك يوي تعدوى da kuma tawassuli da wasu ayyuka na kwarai da ya sani yayi domin Allah. Wannan shine hanyar mutuwa insha Allah ta'ala ga wannan abu. Idan muka san wanda ya kamu da wannan matsalan zai yi, wallahi ta'ala alam, don da akwai da aka saba da sunan ya ga wannan sahabin ya huta, wallahi ta'ala alam. Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin. Dukkan ayoyi da Allah subhanahu wata'ala yake takaro yake ta saukarwa bayin Allah don su yi imani da waɗannan ayoyi din, da ma manzanni da Allah subhanahu wata'ala ya aiko, duka Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa ma nursilul mursalina, ku sani cewa ba ma aiko manzanni, ba komai yake sa mu aiko manzanni ba, illa mubashirin, face kawai su zamanto masu albishir ga wanda ya aikin kwarai, suna albishir duk wanda kai aikin kwarai za su samu aljanna, za su samu yardar Allah, za su samu matsayi a wurin Allah. Wa munzirina, kuma sannan su zama masu gargaɗi cewa duk wanda ya saba wa Allah ya ta hanyar ko shirka ko wani sako miyagun ayyuka, to suna gargaɗi cewa mutane kan su yi wannan, in sun yi za su samu fushin Allah, za su samu komawa ga wutar jahannama, Allah ya kiyaye. Allah ta faman amana, wanda duk ya yi imani da abin da manzanni suka zo da shi daga Allah subhanahu wata'ala, wa aslaha, ya kyautata aikinsa domin Allah, ya yi aiki na kwarai, amanu wa amilu sadi wa aslaha, sai ya yi aiki na kwarai, to wanda duk suka yi wannan fala khawfun alaihim, babu tsoro a kansu ranar rabuwa da duniya, duk wanda zai rabu da duniya ya karazana saboda mala'iku da zai ga suna saukowa, duk wanda ya aiki na kwarai bayan imani, to wannan in zai sauko mala'iku za su sauko, mala'ikun rahama ne suke saukowa gare shi cikin kyakkyawar sifa da tsari mai kyau, haka za su zo suna saukowa, don haka ba zai ji tsoro ba na ganin abin da yake gani. Malakul maut shi ne zai zo jab da kayan mutum domin zaliran mutum, mala'iku za su yi ta saukowa, yana ganin su, yana ganin su kafin ajali ya gama cika mintuna da sakan da sauransu, jab da za su cika malakul maut sai ya iso gurin, yana isowa shikenan kawai sai zalire. Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala khawfun alaihim, babu tsoro a kansu lokacin da za a zalire, mutum yana ganin abubuwan da yake gani ba zai ji tsoro ba, wala hum yahzanun, kuma sannan waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai su kuma har yanzu ba za su yi baƙin ciki ba. Idan mutum za a ɗaurensa, in iyalansa da ƴaƴansa da sauransu da dukiyoyinsa suna kewaye da shi, hankalinsa yana tashi yana baƙin ciki rabuwa da su, amma mutumin kwarai wanda ya yi imani da ya yi aiki na kwarai babu wannan baƙin cikin tattare da shi, sai dai kawai in ya hango ma makomar da zai koma gaba ɗaya zai manta da wa'innan, kamar babu su a duniya, duk zai manta da su, sai in wanda ya aiki na kwarai a cikinsu in ma iyalai ne, ya je ya same shi su samu gidan rahama, inda mutum ya aikin gwarai to baya bakin cikin rabuwa da duniya. Wanda yake bakin cikin rabuwa da duniya shine wanda zai aikin gwarai ba ko kuma ba shi da imani, amma wanda ya hada da imani da aikin gwarai babu bakin ciki, kawai zai tafi ne. Shi yasa matar Fir'auna Asiya, malamai sun tabbatar da cewa lokacin da za a dauranta tana murmushi, tana dariya, tana kallon ana tafiya da ranta za ta fi da shi sama. Dokar mutum yana gani mala'ikar mutuwa zai daure mala'ikun rahama su raka shi, domin ana daukar rai ne kafin a daure ba ce wani ɗan wani mutumin kirki yau za a dauransa, sai mala'ikun su dauko likkafani da za su rufe wannan rai ɗin da za a zare daga gidan aljanna ake taho da likkafani. Tiraren da za a fesa mata kuma daga wurin Allah ake taho da shi. Saboda haka sai a zo ba zai wannan ba zai bakin ciki ba. Ana cire rai ɗin sai mala'iku ba sai su karba a hannun malakul maut, bayan gama aikin su sai su karba sai su nade ta a cikin likkafani na gidan aljanna su fesa mata turare sai su ringa tafiya da ita. Sai za ka ga wani sa'i mamaci yana bin idon, yana bin ransa da kallo idan ana tafiya da shi, sannan sai a rufe masa idonsa. Masu wanda suke tare da shi a duniya ana su shafa fiskan su saukar da idon a ce zaman to an rufe masa idon, shi kenan sai a tafi da rai su je inda Allah subhanahu wataala ya kaddara illiyin, cikin littattafan illiyin a nan za a sa shi. Don haka wala hum yahzanuna, ba sa bakin ciki don an dauran su. Na'am, an karanta. Allah ce wallazina kazzabu bi ayatina, amma waɗanda suka ƙaryata ayoyin su kuma lokacin rabuwa da rai yamassuhum al'azab, azaba za ta shafe su, azaba za ta narke su, bima kanu yafsukun, saboda abinda suka kasance suna yi na bijire wa dokokin Allah, sun yi fasikanci, ma'ana sun bijire wa dokokin Allah, abinda aka ce a yi ba shi suke yi, abinda aka ce a bari shi suke yi, wa'innan azaba za ta dandane su. Yasa mala'iku da za su sauko daukar ransu, su kuma mala'iku ne, malakul maut shi zai zo ya daure, amma mala'ikun azaba zai gani, don haka zai ta firgita, yana ihu, yana kururuwa, yana firgita, yana shiga cikin wani irin yanayi. Sannan su zo su tsattsaya da wani irin mummunan sifa, haka za su sauko, yana ganin su yana firgita, yana kwanci baya bai iya. Sannan malakul maut ya zare rai, yana zare rai, su kuma sai su karba a sa na cikin baƙin likkafani wanda aka ɗauko shi daga wuta, babu ƙanshi, babu turare. Haka za a tafi da rai ɗin sama, idan aka je da ita ba mala'ikun sama ba ba sa bari a buɗe ƙofa balle a wuce da wannan rai ɗin, daga can kawai ta wurin kota da wani ita, amma wani ta wucewa da shi ake har a je kuri. Allah subhanahu wa ta'ala zai ce uktubuhu fi illiyin, ku rubuta sunansa cikin illiyin, sannan ku mai da ransa yanzu cikin kabari. Mutanen duniya suna kokarin yi masa wanka, da yi masa likkafani, da yi masa kaza kaza, su ko za su yi wa gangan jiki likkafani, mala'iku kuma sun yi wa rayu likkafani, sun tafi da ita sama gurin Allah, su je su kamar da Allah ga shi sun yi wa aiki da aka tafi. Sannan a ce a dawo da ran cikin nutsuwa, haka za a dawo da ita. Mutanen duniya a doron kasa an taro jama'a, an yi janaza, an yi sauransu, sannan sai a dawo mutum da rai. Shi yasa zai kaje yana cewa qaddimuni qaddimuni, ku yi sauri ku kai ni, ku yi sauri ku kai ni. An dawo da rai, ana wanka, ana menene duk yana jin abubuwan da mutane suke. Sannan yana cewa qaddimuni qaddimuni, ku yi sauri ku kai ni, ku yi sauri ku kai ni. Duk sauran halittu suna jin maganarsa in banda as-sakalain, mutane da aljanu su ne ba sa jin magana, amma dabbobi suna jin magana. In ka lura an zo wucewa daga wani sa'i za ka ga dabbobi sun kaso kai kamar haka tun ana fita da shi a gida, wani sa'i kuma za ka ga sun fita a guje suna wucewa daga saboda suna jin abin da yake faruwa. Don haka yana cewa qaddimuni qaddimuni. Idan kuma ba mutumin kirki ba ne yana cewa ya laitaha, kai kansa ina za a kai shi, aina tazabuna biha, ina za a kai shi, da haka za a tafi. Mutane ba sa ji. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace laula an la tadahun la da'utu Allah an yusmi'akum adab al-qabr, ba don kar ku ji bunni da ba, da na roki Allah ya ji yadda ku abunda wato mutun yake fada lokacin da za a kai shi, da kuma abunda yake tararwa in aka binne shi a cikin kabarin sa. Allah ya sa mu tarar da alkhairi a cikin kaburburan. Na'am.
قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون.
الله سبحانه وتعالى سيقول كجاموس يا محمد صلى الله عليه وسلم لا أقول لكم عندي خزائن الله ban fice muku dama a hannuna taskar Allah take ba. Suna cewa me zai hana a saukar mata da dukiya daga sama na musamman, kawai a saukar mata dukiya. Wa mali hadar rasul ya kuli ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun fayakuna ma'ahu nadhira aw yuqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha. Suka ce wannan wani annabi ne, in ne annabin gaskiya ne, zai kasuwa ya yi cece ya yi kasuwanci sannan ya samu kudin abinci. Me zai hana a aiko mala'ika yana tafiya tare da shi yana gaskata shi, in ya yi magana ya yi wa'azi mala'ika ya ce gaskiya yake ku bi? Ko kuma auyul ka'ilai kanzu, me zai hana a jefo masa da wani taskar dukiya daga sama, in dai manzon gaske ne a jefo taskar dukiya wanda daga sama? Ko kuma a ce ga wata gona nan wani lambu na musamman, a ce wannan an jefo lambun ne daga sama na wannan annabin ne don a tabbatar muku da cewa gaskiya ne, a bambanta shi da sauran mutane. Duk abin da yake so kawai ya je wannan lambu ko wannan gona din ya debo. Me yasa ba a yi masa haka ba? Shi ne Allah subhanahu wa ta'ala sai kun ka ga musu la aqulu lakum indi khazainullah, ban ce muku ba ni taskar Allah gaba daya a hannuna take ba, balle ku ce mun a yi mun kaza shikenan kuma sai a yi. A'a, wala a'lamul ghaib, kuma ka gaya musu cewa ni ban san gaibi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan, bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi. Akwai abin da Allah yake sanar da manzo sallallahu alaihi wasallam na gaibi, abin da ya kuya da ilimi sai Allah ya sanar da shi shi kadai, don me? Don tabbatar mu'jiza ga shi manzo sallallahu alaihi wasallam. Amma sai gaibi umuman duk gaba ɗaya gaibin da Allah ne kadai ya sani, manzo ya sani, wannan kuskure. Amma akwai gaibin da ba wanda ya sani sai shi manzo, saboda Allah ya sanar da shi. Misali, lokacin da aka tafi sariyatu Uhud limuharabati Ruh, lokacin da aka nada Zaid ibn Haritha shine shugaban wannan rundunar, manzon Allah ya nada shi, yace fa in usiba Zaid, idan Zaid ya rasu aka yi shahada, to fa Jafar ibn Abdul Muttalib ibn Abi Talib ya zamanto shine abunan jagora. Fa in usib in kuma yayi shahada fa Abdullah ibn Rawaha ya zama shugaba. Fa in usib in kuma yayi shahada, to musulmai su zabi ɗaya daga cikin su duk wanda suke so. Amma wa'annan komandodi guda uku su ne ana Madina, su kuma sun tafi suna can yankin Rum, wajejen yankin Farisa, suna wannan guri suna gwagwarmaya domin suna cikin hanya suna tafiya, su dubu uku ne. Sai ga wani mutum ya taho yana haki bisa dabba, ya zo ya ce kai, ni fa na gano Hirakla da sauran mutanensa da rundunansa sun kai mutum 30,000, su kuma yana su dubu. Saboda haka yanzu yaya za a yi? Sai wa'innan komandodi suka tsaya, Zaid ibn Haritha yake neman shawari, yaya za a yi? Wasu suka ce mu koma gida kawai, a koma a gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yakin ba zai yiwu ba, ba za mu iya zuwa ba. Saboda haka sai a ga me zai zartar, sai mu bi abin da ya zartar. Wani kuma ya ce a shi kuma yana shawari da mu, ya ce mu tsaya a nan mu tsaya, sai mu aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu ba shi labari. Idan muka ba shi labari mu ce muna buƙatan ƙari a wannan runduna ɗin, sai turo mana jama'a daga Madina sai su taho su same mu sai mu wuce. Abdullahi ibn Rawaha ya ce kai, shi yana da shawari daban. Sai ya ce ku sani, wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala kasratin wala quwwa inna ma nuqatiluhum bi hadha ad-din alladhi akramana Allahu bi fa rubbama fa'al. Ku sani cewa ba wai ƙarfi ko yawa ko adadi yake sa mu ci nasara ba, muna cin nasara akan maƙiya addinin Allah ne gwargwadon riƙon mu ga addinin Allah. In mun riƙe addinin Allah za mu ci nasara. Saboda haka ba buƙatar a aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ko ba buƙatar mu koma, mu tafi kawai in an gama da mu shikenan. Saboda haka kawai sai suka yi kabbara suka ce a wannan shine ra'ayin da duk suka yi ittifaki a kansa, suka ce duk wayancan ma suka ce sun jefar da nasu sun dawo wannan. To shine aka tafi, aka je ana gwagwarmaya ana bugawa ana bugawa, sai aka Zaid ibn Haritha aka soke shi yayi shahada. Jafar ibn Abi Talib ya dauka shi ma yana cikin yi, aka tari hannunsa na dama ya rike tuta da hannunsa na hagu, aka tari hannunsa na hagu ya rike tuta da dungulmi, shi ma dungulmin a wannan dungulmin aka zo aka soke shi kuma da takobi shi ma yayi shahada. Ana cikin yi Abdullahi ibn Rawaha ya wuce tutar ya ci gaba da yi shi ma yana cikin yi shi ma aka sare shi yayi shahada. Kuma sallallahu alaihi wasallam yana zaune a Madina sai ya ce wa sahabbai ku zo in ba ku labarin abin da yake faruwa a wancan runduna da na tura. Yanzu nan abin da Allah yake nuna mun shine ga filin yakin nan an nuna mun. Ana cikin yin yaƙi ɗin Zaid ibn Haritha yana cikin yi ya yi shahada, an soke shi da takobi ya yi shahada. Sannan Ja'far ibn Abi Talib ya karɓa, an sari hannunsa na dama ya riƙe da hannunsa na hagu, an sare hannun hagu ya riƙe da dungulmi, an sare shi an soke shi ya yi shahada. Amma ga mala'ika nan ya zo da dungulmi, shi ma mala'ikan ya ɗauki Ja'far ibn Abi Talib ya yi sama da shi an nuna shi yanzu nan. Sannan ga Abdullahi ibn Rawaha shi ma ya karɓa yana cikin yi an soke shi ya yi shahada. Amma Khalid ibn al-Walid, musulmai sun zaɓi Khalid ibn al-Walid ya karɓi rundunar. Yanzu nan an nuna mu, don haka ku zo ku raka ni gidan Ja'far mu je mu yi gaisuwa da ta'aziyya ga matar Ja'far. Wannan tun suna can, kaga wannan gaibi ne, amma Allah ya sanar da shi. Suna nisan duniya kilomita da ba za a kirga ba, amma gashi ne yana kallon gurin yana gaya wa sahabbai abin da yake faruwa. Allah ya sanar da shi gaibi. Suna masu abubuwa da yawa wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake sanar da shi alhali ba wanda ya sani. Abu ne koyayye na gaibi, ya ga wuta ya ga aljanna, yana kan minbari yana tsaye ya bada labarin wuta ya bada labarin aljanna. Wa'innan duka gaibi ne, amma Allah ya gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma nuna mana. Lokacin da ya ga aljanna sai da suka ga ya ga wuta, lokacin da ya ga wuta sai da suka ga ya yi baya saboda razanan abin da ya gani, wata kuma saboda kwaɗayin abin da ya gani. Sai da ya kai hannu wasu ce ya Rasulallah mun ga kana kai hannu, yace na gani mara aljanna nake kai hannu za a zan ɗauko. Allah ya hana ni, yace da na ɗauko da dukkan ku al'umma ta sai kun ci abin gidan aljanna, da ba za a samu matsala ba. Amma sai Allah ya bar shi a haka, saboda me? A ga na ƙwarai, a ga wanda ba na ƙwarai ba. Allah ya samu cikin na ƙwarai. Don haka Allah subhanahu wataala yana sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam gaibin abin da ya so ya sanar da shi. إلا من ارتضى من رسوله فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. سي الله سبحانه وتعالى يتنجى من دون ديزا يهتد شيء لك من ذلك. أما أموما سنن قيدي قبات كومي دو كومي قيدي أمون ديكي بوي وانا سي الله نكوي سن إن كسي من الله صلى الله عليه وسلم شيما ياتن أموم قيدي تو كاتاق من ذلك الله كاكيش مرتبر الله الهاري بيدا شي بأي حق Allah shi ya halitta shi ya bashi duk matsayi kuma yace muso shi. Son manzon Allah ibada ce, wanda ba su manzon Allah ba mutumin kirki bane bane shiga aljanna. Wanda dole a tona manzon Allah, kuma son manzon Allah shine a aje shi inda Allah ya aje shi. In ka zarta inda Allah ya tsere shi to nan kuma kai go ka wuce gona da yi. Don haka Allah ya kowa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma sai yace manzon Allah bai san gaibi umuman ba, amma ya san wani abu na gaibi wanda Allah ya so ya sanar da shi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya kulka ga mu da a kullu lakum indi khazainu Allah wa la a'lamu al-ghaib man san ghaibi ba nassin al-Qur'ani wa la aqulu lakum indi malak kuma ni ban ce muku ni malaika bane. To tunda shi ba malaika bane, ya za a aiko malaika kuma irin karaka shi? Ai mun karanta a baya wa la ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajula wa la nabatha 'alayhim ma yalbisu. Allah ya ce in attabi'u illa ma yuha ilay ga mu in attabi'u ni ba komai nake yi ba illa ma yuha ilayya face abinda akai wahayin su zuwa gare ni. In Allah ya ce i kaza sai yi, in Allah ya ce gaya musu kaza sai ya fada, in Allah ya ce kar ka gaya musu sai ban zauna bai gaya musu. Kawai iya abin da yake shine abinda Allah ya ce yayi shi yake. Kun ka gaya musu hal yastawi al-a'ma wal basir, yanzu makawu da ke gani sai dai ko a zahiri wanda yake ganin gabansa da wanda baya ganin gabansa ba su yi daidai ba. Amma a nan malamai suka ce ana nufin al'a'ma wanda ya ɓace wa sani shiriya, makaho a duniya wanda baya gani, in Allah ya shiryar da shi ya zama shiryayye, wannan mai ido ne, mai ido ne, saboda shiryayye makaho ya haddace al-Qur'ani, makaho yana limanci, makaho yana karanta al-Qur'ani, makaho yana kaza, makaho yana wa'azi, makaho. Yanzu Sheikh Abdul Aziz Ali Sheikh hafizahu Allah ta'ala ba shine mai huduba a filin Arfa ba, shekaru aru shine kullun yake huduba a filin Arfa. Idan yana huduba zaka ji huduba shamila wanda masu ido da yawa a duniyar nan sai an zabi ke dai kuma sai irin huduban da yake su bijiro da ayoyi da hadisai su faɗi duk abin da ya kamata a faɗa da rayuwar da ta gabata da rayuwar yanzu da abin da ya kamata a yi yanzu da nassa da muqaranan nassin ayoyin al-Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tare da kwatanta ta da rayuwar mu ta yau, ba wanda zai iya yin wannan sai daidaiku a cikin jama'a irin yadda yake. Amma kuma kawo Sheikh bin Baz duka wannan ga sunan Sheikh Abdul Muhsin Abbad yana nan har yanzu a raye. In ilimin hadisi kake nema yanzu a duniya babu sauran kaman sa, inji malama. Idan yana ga wa isnadi, in aka ce an ware to wane din zai ce ma wane ya an haife shi a ran kaza, an ya kuma rayu da kaza, ya riki ilimi a gurin wane kaza, ne kuma da ilimi a gurin wane kaza ba, to baka cewa da an ware ko kuma ya juya ne, wanda akwai inqifa'i, akwai yankewa. Saboda haka bayan ya ga maka tarjuman isnadin hadisin dukkan mutanen ya ga masu, sai ta lura da wannan hadisin zai iya zama martaba sa hasan ko martaba sa da'if ne ko kuma martaba sa sahih ne ko kaza ne, ko yana zaune maka yana magana. Saboda haka wannan ashe yana nuna cewa makawo in shirye ne mutumin kirki. Saboda haka ba wannan ama din ake nufi ba, kuna ne yasta wani ama wani basir, amma an buga muku misalai da su ne saboda su ne muka sani. Makawo daban mai ido da ban, wato mai ido da makawo ba za su yi daidai ba. In an ce a yi tsere tsere tsakanin makawo da mai ido ba za su yi, ba zai yi ba. Mai makawo zai iya zuwa ya yi karo da gini, mai ido kuma zai wuce bai, domin ya ga abin da yake gani. To shi ne wanda yake kan shiriya, ya gane gaskiya, ya rike ta, yake auna ta yadda ya kamata a auna, yake aikata ta yadda aka ce a aiwatar, ya yi daidai da wanda ya rike bata, ya zamanto makaho, ya toshe idonsa daga ganin gaskiya, da ganin ayoyin Allah, ya zama sai daidai ba za su yi daidai ba. Kullum sai su da amma wannan basir afara ta tafakkuru, wannan kuma za su yi tafakkuri ko yace bani ba cikin ayoyin da ake karanta mu. Yanzu wanda yake kan shiriya daidai, afaman yamshi sawiyan ala sirat ne, afaman yamshi sawiyan, afaman yamshi mutibban ala wajhihi ahda, amman yamshi sawiyan ala sirat mustaqim. Yanzu wanda yake tafiya jide da tabarin tabarkin Allah subhanahu wata'ala, yana jide akan fuskar sa, yake tafiya ya zama daidai da wanda yake, wanne ne yake kan shiriya? Ko fa dai wanda yake kan siratin mustaqim yana kan shiriya, kuma yana tafiya a bisa hanya madaidaiciya. To wannan shine makango da mai ido sai daidai. Afala ta tafakkuru, yanzu ba za ku tafakkuri cikin wannan al'amari ba? Allah ba mu yi tafakkuri, ta tafakkuri ya ba mu kimmin imani. Na'am.
Wa anbir bihi alladhina yaqafuna an yuhsharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi waliyyun wa la shafi'a laysa lahum min dunihi waliyyun wa la shafi'un la'allahum yattaqun. ولا تقرب الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يؤمنون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقربهم فتكون من
Allah subhanahu wa ta'ala ce wa anzir bihi alladhina yakhafuna an yuhsharu ila rabbihim, kai gargadi da shi alqur'anin da aka saukar maka, bihi da shi alqur'anin da aka saukar maka, gargadi alladhina yakhafuna wadanda suke jin tsoron an yuhsharu, kar a taro su, wanda suke jin tsoron za a taro su, ila rabbihim zuwa ga ubangijinsu, masu tsoron tunanin ranar da za a taru gaban Allah, yi musu gargadi da alqur'ani, wanda duk baya tuna wannan ranar to ba barnar da ba zai yi ba, kuma duk gargadin da zaka yi ba zai damu da shi ba, domin gargadi da ake yi shine in mun yi kaza ba mu bi Allah ba, mun ta ita ce makoma Allah ya kiyaye, in mun yi kaza muka bi Allah aljanna ita ce makoma Allah ya ta mu ciki. Kullum gargadi shine azabar Allah, rahmar Allah, albishir da ramar Allah, gargadi da azabar Allah. To mutum baya tuna ma zai je wurin da za a zo a yi hisabi, wasu tafi azaba, wasu tafi rahama, baya wannan tunanin. To me amfanin gargadi a gare shi? Ko kai gargadi ba zai amfane shi ba, sai dai ka'ida kawai za ka isar da saƙon Allah ne kawai. Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙonsa zuwa ga al'umma, zuwa ga mutane. Haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka yi gargadi da shi alqur'ani ga waɗanda suke tsoron taro su da za a yi zuwa ga Ubangiji, in za a taro su zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala, wannan yana rahana su. Ya musu laysa lahum min dunihi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun,
ba su da wani koma bayan Allah wanda zai zama majidinci masoyi, wanda yake ya halice su majidincin su ko masoyin su, ba su da wani koma bayan Allah wanda zai dau wannan matakin. Wala shafi'un, ko babu wani mai ceto wanda zai cetar da su ya tserar da su daga azabar Allah, babu wannan. Majidinci wanda zai shiryar da su zuwa ga tafarkin addini, tafarkin tsarin da Allah yake so kuma su shiga gidan aljanna. Ko shafi'un wanda zai tserar da su bayan sun yi sakamakon da sun yi aikin da akwai kurakurai a ciki, ya cece su daga wuta zuwa aljanna, babu wanda zai wannan in ba Allah. Don haka yi musu gargadi da annabi ne ta gobe, in ba Allah ba sai kuma wanda Allah ya yarda da yi haka, kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne zai yi ceto kai tsaye, ash-shafa'atul uzma, ceto mafi girma wanda duk kowa a cikin halittar Allah sai ya shiga karkashin wannan ceton, kuma sai ya samu wannan alfarma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da dama wannan shi ne, idan aka sako da rana daidai kai mutane, annabawa gaba ɗaya su kan suna cikin firgita a wannan lokacin. Manzanni da annabawa gaba ɗaya suna firgice, su rasa yadda za su yi, ba wanda yake tunani ya iya magana da Allah a wannan lokaci, balle sauran mutane, balle mu na ƙarshen zamani. Abuga nan abuga san, gashi kowa tsirara, kowa yana tsaye idonsa sama. Wutanen sarki wannan kawai ka zuba masa ido, an ce ba idan ka san idonka ba sai ka dinga ganin mutunci ba. Balle rana an kawo ta dangi da kayan mutane, kwakwalwar mutane yana tafarfasa, gumi ne kawai yake zuba a jikin mutane. Wa yabrugul araqu minhu, gumi zai kai inda ya kai jikin mutane. Kullum bi hasbi amali, kowa gurgurdan aikinsa, wani gumi ma ya haɗe shi har wura. Amma tashin hankalin shi ne jira ake kawai a zo mana aiki, sabin ma kowa ma ya huta, ko hutan ma zai je a je a yi, saboda tsayuwar ta kai tsayuwa, ba hutawa, ba inuwa, ba wani guri da za a rabuke. Ruwan sauraron ruwa kawai, wasu idan suka je masallacin juma'a sai daga ga suna bin bango, wasu don rashin lafiya, wasu kuma don ragwanci. Masu rashin lafiya suna da uzuri, wasu kuma ragaje ne kawai, ba zai yi su tsaya ba a rana. To tsayuwar ranar tashin alkiyama ya wuce duk inda kake tsammani, za a tsaya ana cikin wannan hali. Allah subhanahu wataala kowa ma ya damu, a zo kawai a ɗage wannan ranar a yi hisabi, dan mutum ma ya je wuta ya ɗauka ta fi sauki a kan wannan tsayuwa, saboda akwai fushin Allah a gurin. Allah ya yi fushi, fushin da ba bai taɓa yin irin wannan sake kuma irinsa. Haka ga fushin Allah, ga mala'iku, ga sama ta yaye gaba ɗaya, ta rurrushe, ta tsattsage ƙasa, ta tsattsage, an canza wata, an shimfiɗa wanda za a yi hisabi a kanta. Ga wutar jahannama tana ci tana balbali, aljanna kuma sai an huce wutar jahannama kafin a je ta. Ga Allah ya yi fushi, ga mala'iku suna ta dinowa, ganin mala'ika kwaya ɗaya hankali ta shefe. Mutum baya ganin mala'ika sai da zai mutu, ido baya iya tsawo jurewa in ga mala'ika. Amma ranar ga sunan zubowa kawai suke, ga aljanu da miyagun ɗabi abunan halittarsu da Allah ya yi. Wasu aljanu in mutu ya gansu ba yanda mutum zai ci, da irin nau'o'in halittarsu ga sunan suna ta zubowa, sun fito su ma daga ƙasa sun kewaye mutane. Ga mutane, ga dabbobi sun rama wa junansu abinda suke riga musu, an ce su zama ƙasa. Ga Allah ya yi fushi, ni ne aka yi wa haka, aka riƙe alƙur'ani, inna qawmi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura. Saboda haka me ya kamata a yi, kowa shiru ba mai cewa komai, su sa mutum ba zai iya yi ba, ba mai iya tari, ba mai iya gyaran murya, ba mai iya cewa komai. Duk wani abun da kaga ana yi, tari, gyaran murya, su sa me, duk wannan kawai rayuwa ce ta duniya da samun sake. A wancan lokacin ba mai cewa komai, motsa yatsarka ba za ka iya yi ba, tsaye kawai ake. Balle mutum ya ɗaga ƙafa wani ya canja guri, ko ya tsuguna, ko ya sunkuya, ko ya ɗanyi wani hamma, ko wani abu ba zuwa. A tsaye kawai ake, bala'i ya kai bala'i. Annabawa suna tsoron Allah, su da sai da Allah ya zaɓe su a cikin al'umma ya aiko su, to su ma a ranar ba su da aminci, suna cikin tsoro ne kawai a dai wannan farkon lokaci ne. Shi yasa a je gun wannan annabi can, idan aka yi tunani yuu sai a tafi, a je gun wannan ce a har a dawo wannan sura da sunan. To shi da sura da sunan zai ce ana laha, wannan ita ce ash-shafa'a al-ughma, ash-shafa'atu al-kubra, wanda manzo Allah zai zo yi ruku'i gaban Allah. Abinda zai faɗa cikin ruku'i ma sai ranar za a sanar da shi, ranar za a masa wahayinsa. In ya faɗi wannan abubuwan, to ya yabi Allah da irin yabon da ya dace a yabi Allah sama da duk wanda ba wani bawan Allah da ya taɓa yin irin wannan yabo. To in Allah ya ji daɗin wannan yabon sai ya ce irfa'a ra'sa, daga kanka, wa sal tu'ta, tambayi abin da kake so, tu'ta a baka, washfa tushaffa, nemi ceto za a baka ceto yau. sai sake wucewa yi sujjada. Allah ya ce masa, "Eh fara daga kanka, wasaltuka warfa washfa tashaf." Tambaye ta to a baka, yana dauke da ce, "Ya Allah, ummati, al'ummata ya Allah." Sai Allah subhanahu wataala ya ce, "To a dage rana, rana ko ma inda kike, a zo a yi hisabi." To lokacin kowa zai ji wani yayewa, sai kowa ya ji dadi. To shine ash-shafa'atul kubra, wadda manzon Allah kadai ta da wannan. Kowa sai ya samu alfarman manzon Allah a wannan rana. Sallallahu alaihi wasallam. Don haka Allah subhanahu wataala ya bashi wannan matsayi. Don haka zai zama shafi'i, wanda yake zai yi shafa'a al-kubra, wanda kowa zai riski wannan dadin, ya riski wannan rahama din. Allah ya sa mu samu aljanna. Don haka Allah subhanahu wataala ya ce, "Laysa lahum min dunillahi waliyyun wala shafi'un la'allahum yattaqun." Sai wanda Allah ya ga dama su abun nan. Mahaddisin Al-Qur'ani, wanda ya aiki da Al-Qur'ani, za a bashi ceto. Farko wanda zai ceta su ne iyayensa. Uwa da uba zai cece su. Sannan akwai Al-Qur'ani, za a bashi ceto, zai zo ya ceci ma'abutansa. Sannan wasu abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su dama, wasu mutane Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su dama su yi ceto. Shi ke iya wanda duk Allah ya ce da sharuɗan ceto. Riba fa fil mashru' wa idhullah li shafi'. Yaddar Allah cikin wanda za a ceta, Allah ya yaddar shi a cece shi. Izini daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga wanda zai yi ceton, Allah ya masa izini ya je ya ceto. To haka nan za a yi, a yi ta ceta. Sannan abun nan Allah subhanahu wataala ya ce, "I musu gargadi la'allahum yattaqun," ko za su zamanto sun ji tsoron Allah, sun koma sun yi aiki daidai. Na'am. Allah ya ce, "Wala taqrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Wannan ayar malamai suka ce dalilin saukanta shine lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo, farko-farkon matasan da suka yi imani da shi talakawa ne. Wannan shine al'adan duk mazauni, kai kuma duk masu wa'azi yawanci haka ne. Ana samun masu kuɗi su yi imani, su zo a yi ta hidiman addini da su a maɗaiɗaiku. So da ƙarancinsu ma suka ji ana cewa, "Kai Allahjiwa ne, ba ya da girman kai, kai Allahjiwa ne, yana burge ni." Duk sauran mutanen ba za ka ce suna burge ka ba, saboda su kan dama dukanmu iri ɗaya ne. Amma Allahjiwa ne sai ka ga ya ba da mamaki. Da masu kuɗi da masu mulki da hidinku ne suke taimakon Allah, abu da suke ruwan addini saboda ɗaiɗaiku ne. Shi yasa idan kuka ga mai mulki guda ɗaya a cikinku, sai ga kowa yana ta kallonsa. Amma yanzu irin mu, irin talaka wannan kowa gaba ɗaya za ka zama kana kallon mutane, duk ba kowa ya zo ba. To dukkan annabawan Allah haka suke. In suka zo wanda suke imani da su, zuwa su zauna suna tsawale, to talakawa ne, masu ƙananan sana'a, masu talauci, masu abu. Amma wanda ya zama hamshaki, kuɗi sun zauna ko ta ina sun abu nan, to ɗaiɗai ku ne za ka gansu a masallaci, ɗaiɗai ku ne za ka gansu a sahun gaba, ɗaiɗai ku ne za ka gansu a wajen tarawihi, ɗaiɗai ku ne za ka gansu wajen a zo a zauna akan taburma, ana sauraron ayan Allah, ana sauraron ayan Al-Qur'ani, ana sauraron sunnar manzon Allah. Daidai ku ne, sai daidai ku. Sai za in ka gan su ma, sai ka kana sake kallon su, sai ka ji sun ta kai Annabi wane yana burge, me yasa yake burge ka? Shi ma Al-Qur'anin an ce ya aiki da shi ne, amma yana burge ka ne saboda irin sa kadan ne. Don haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka aiko shi, farko wanda suke jin nisa su ne su Abdullahi ibn Mas'ud, talakawa. Bilal, talakawa. Bawa ne ma aka zo aka saye shi aka yanta shi saboda ya musulunta. Suhaib Ar-Rumi, lokacin da ya yi kuɗi ba, su ne talakawa, duk su ne a Makka. Khabbab, su ne talakawa. Banda aikin karantarwa ba abin da yake, in an samu abin da ya sauko na wahayi saboda yana da basira, sai ta toje ka karantar. Shikenan sai je karantar da wanda suka musulunta. Irin su ne a gindin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manya-manyan kafirai suka zo. Ya suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam, "Yanzu abin da muke so da kai, ba za ku mu zo mu zauna da waɗannan makaskantan ba, a ganmu mun jera kafada da su a so da aka ka sa mana rana, ka sa musu rana, za mu yarda da kai, ko kuma a mai da su baya-baya da mun zo a kora su baya, suna isowa to a kora su baya." Kaga suka sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya sauko da wannan aya. Allah ya ce, "Wala tatrujil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Kar ka yadda ka kori wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai fara laushin zuciya da tunanin cewa ai in ji wajen nan aka yi sa'a suka zo suka zauna suka musulunta, to kowa ma ne zai musulunta, shikenan an huta, ba wanda zai shiga wuta. Shi abin da yake a wajen ya soma wannan tunanin, Allah kuma ya san abin da yake tunawa. Yalla ai ku malaika Jibrilu ma zama zaje ka gurin ka ga ya masa, "Wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajha." Kar ka yadda ka kori waɗanda suke kiran ubangijin su safiya da malaike, da asuba su yi sallah, da mangariba su yi sallah, safiya da malaike suna ambaton Allah. Kar ka yadda ka kore su, yuriduna wajha, kuma suna neman yardar Allah subhanahu wata'ala. Karkai daka kori wa illa ma alayka min hisabihim min shay, hisabin su cewa don su talakawa ne da wayancan masu kuɗi, ba kai kake da hisabin a ce yau ranar talakawa yau ranar masu kuɗi ba, a'a karkai wannan. Wannan ya rage wa Allah subhanahu wata'ala kyale wayancan da abin da ka samu na duniya. Wama min hisabika alayhim min shay, haka ko ba su ne za su maka hisabi ba, su zaka abin da Allah ya ce kai kawai tsaya ana ka yi wa'azi, wanda kai imani rike su ka rike su, wanda ba su yi imani ba ba su tafi inda za su. Fatadru lahum fatakuna min az-zalimin, da zaran ka koyi za ka zama cikin az-zalimai. Kar kai ka kore su, wa'annan su ne bayin Allah wanda suka rike addini. Duk wanda kaga ya ce a saboda muna so ka rinka faɗan kaza, ko muna so ka ce kaza, ko muna so ka rinka yin kaza, ko kuma a ware mana kaza, duk wanda kaga ya faɗi wannan ko yace za mu rinka zuwa, wai wuce zai gaya ma wai gurin karatu za su rinka zuwa, sai ka gaya mu zuwa ka ba zai ɗore ba. Wallahi akwai lokacin da wai da ayoyi ne wani lokaci ne, akwai wasu mutane suka ce za mu rinka zuwa gurin karatu, suna tashi a gurin na ce wallahi ba za su iya ba, saboda sun zo sun ce za su rinka zuwa gurin karatu saboda wata bukata, ko da bukata ta addini ce. In dai mutum zai ce za mu rinka abu na, in dai an yi kaza za mu rinka kaza, wallahi ba zai iya. Amma wanda tun dama can daga fara karatu ya ji kawai ya taso ya ce zuwa, wannan kai din kanka wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, in hakuri ka hakurtar da kanka da irin wannan da kake ganin ba kowa din ba, zauna da su wallahi karantar da su addini, wannan shine matsayi. Amma in ka tsallake ka tafi wani guri to baka iya can ba, sai a rika ganin ka wawa a can, baka iya can din ba. Man kuma inda ka iya ta tsallake, Allah ya ajiye ka anan kai inda ka iya tare da talakawa ku zauna tare ku bauta wa Allah, sai ka ce a duniyan nan sai ana yana nan kurdawa ana hutawa ana, to in ka je can wallahi baka iya ba. Su can suna ganin ka wawa, suna ce ma aka rama kallahu na ƙarya, ba da gaske bane wallahi. Man kuma suna cewa to wannan dai yanzu sai addu'a. Wala da Allah subhanahu wa ta'ala, ai in muka bi alqurani wallahi zan huta duwai na ruwan ayin alqurani ne fa. Allah ta wala tatrid alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, san kuma ta wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha, kai hakuri kai din ka hakurtar da kanka ka dule tare da su, su din kuma kar ka kore su. Ga abinda Allah ya gaya mana, sai mu tsallake Allah ya mana baiwa mu tsallake, Allah ya kare mu daga tsallakewa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yuriduna wajha ma alayka min hisabi min shay wa fatadruda wa fatakuna min az-zalimin, ashe mun kare su bantaran ayan. Sheikh Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yana daga cikin wanda suka fitar da wannan abu rahimahullahu ta'ala, yana ga ilimi ga duniya ta zo aka ce ya zo a nada shi alƙalanci ya gudu ba zai iya ba, yace sai daliban sai ce in ya zama alƙali babban alƙali a ƙasar Saudiya to yaushe daliban za su same shi a yi karatu. Lokacin da Sheikh bin Baz ya rasu aka nada Sheikh Abdulaziz Ali Sheikh, da shi ne na'ibin bin Baz, to yanzu ya zama shi ne mai shi ne mufti al'am, to sai aka ce Sheikh Salih Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ya zama shi ne na'ibinsa. Kaga wannan aikin addini ne, amma zai taso daga Unayza ya koma Riyadh, zai koma Riyadh gidan daula, saboda nan zai abu nan duk da nan ma din ma zai yi karantarwa zai komai, amma shi sai ina daliban sannan idan ya tafi ya basu ya za'a yi, sai da shugaban kasar Saudiya na yanzu a lokacin shi ne na'ibi aka turo shi musamman, sarki Fahd ne kawai bai zo ba, amma sarki Abdullah na yanzu aka turo shi ya zo gurin Sheikh Uthaymeen, sai da yi sati guda suna cin abinci tare da dalibai da sauransu, yana lallaban Sheikh Uthaymeen ya kai wannan matsayin ya kaure ya koma can, ya ce ba zai koma, ya ce ya gwammace mutuwa ta zo ta same shi cikin wa'innan daliban. Wa'innan bayin Allah na kware kenan. Nahsibuhum wa la nuzakki alallahi ahada, Allah ya samu dace, wallahu ta'ala alam. In Allah ya samu na rayu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya, Allah ya samu dace. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke faɗa, Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa, Allah ya sa kare da hujja a kanmu.
Thank you.
bayin Allah da suka turo suke bukatan al'umma musulmai a taya su da addu'a. Akwai wanda suka turo rashin lafiya, wasu sun turo rashin lafiyan yan uwansu, nau'o'in rashin lafiya daban-daban. Muna fatan marasa lafiyan nan da aka ambace su Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta su da lafiya. Dukan mu gaba ɗaya, duk wani mai matsalar rashin lafiya Allah ya ba shi lafiya. Akwai wanda suka turo suna neman aiki, akwai wanda suka turo suna neman nasara cikin da sabis da aiki da wane ne, duka ya ce a taya shi addu'a. Amma tun da ya ce addu'a, kaga shi kenan ya gama komai. Allah subhanahu wa ta'ala ya bada nasara a cikin haka. Dukan mu gaba ɗaya da wanda suke abuna mai kasuwanci, Allah subhanahu wa ta'ala ya albarka a ciki, da kowa da abun da yake nema, Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mu sani, kuma shi ne mai iko akan biya mana bukatunmu. Ya Allah, ka san bukatunmu, ka san abin da muke so. Ya Allah, ya Allah, ka biya mana bukatunmu. Allah, ka haɗa mu da duk wani abu da muke bukatansa. Ya Allah, Allah, ka haɗa mu da shi, ka sanya alkhairi a ciki. Abin da ba alkhairi, ya Allah, ka haifanta mu da shi. Abin da yake alkhairi ne, ya Allah, ka haɗa mu da shi. Ya Allah, ka sa mu same shi. Wanda suke cikin halin kakanika, ya Allah, ka fidda su. Yan uwan mu musulmai duka da suke musulmai na kwarai da suke cikin halin kakanika, ya Allah, ka fidda su daga wannan hali. Wanda suke cikin halin tashin tashi na ko rashin kwanciyar hankali ko nitsuwa, yan uwan mu musulmai a ko ina suke, Allah, ka ba su sauki. Allah, ka kawo musu sauki, ka sanya musu mafita. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. اللهم يسر لنا امورنا واستر عوراتنا. اللهم يسر لنا امورنا واستر عوراتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. واصلح ائمتنا وولاة امورنا. يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم، يا سامع الاصوات، يا مجيب المضطر اذا دعاه، يا كاشف الغموم والهموم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعاتق رقابنا ورقابهم من النار واغفر لأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وعاتق رقابنا ورقابهم من النار في هذه الأمسية المباركة وفي هذا الشهر المبارك إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أتمم لنا رمضان بخير اللهم أتمم لنا رمضان بخير اللهم أعتق رقابنا من النار وأعيده علينا يا رب العالمين سنين بعد سنين إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أصلح لنا أزواجنا وذرياتنا وأعتق رقابنا ورقابهم من النيران واجمعنا وإياهم في جنة الفردوس مع آبائنا ووالدينا ووالدي والدينا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لمشائخنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما وارحمنا بكتابك العزيز واجعله حجة لنا يا رب العالمين واجعله شفيعا لنا يوم الدين ولا تجعله حجة علينا إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اكفنا شر أعدائنا بما شئت يا حي يا قيوم اللهم قضي لنا حوائجنا اللهم اقضي لنا حوائجنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين واستر عوراتنا وحسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب